Saka mai wuya.
Me ra'ayinka game da barin jihohin Najeriya su mallaki 'yan sandan kansu?
Bayan ka duba misali a Najeriya, akwai jihohin da suka yi, yanzu ka duba kaman jihar Kano, ai sun yi karota, sun yi hizba.
Yan hizba shari'a suke bi, ko suna tsoron Allah, suna bin Qur'ani. In kana bin Qur'ani ko you will not go wrong. Wallan su mutane za su bi Qur'ani ko Bible ba, abin da muke tsoro kenan.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me ra'ayinku game da batun kirkiro rundunar 'yan sanda ta jihohi a Najeriya ne? Yaushe za a kai lokacin da ake jin an shirya a samu irin wannan runduna ta jiha-jiha, kuma ta yaya samar da su 'yan sandan jiha din zai shafi sauran ayyukan da gwamnatoci suke son su gudanar? Waɗanne hatsara suke tattare a cikin wannan lamari ne? Wannan lamari da aka jima ana maganganu a kansa shine maudu'in da muke son mu soma muhawara a kansa daga yau. To amma kafin mu yi nisa, bari ku ji yadda ɗaya daga cikin gwamnonin Najeriya, wato gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad, yake kallon wannan al'amari. Ga Abdul Wahab Muhammad, wakilin mu a can Bauchin ta Yakubu.
Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya jaddada haƙin amincewar wanzuwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari.
Ba daidai bane a ce jihohi sun yi 'yan sanda na kansu. Yaushe muka biya albashin ma'aikata? Yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta? Tabarbarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu, yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu ba shi bindiga mu ce zai kare mu? Za mu iya biyan sa albashi? To fa in ba mu ba shi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa. Saboda haka, kamar yadda mai martaba ya faɗi, haka shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari ya gaya mana wa gwamnoni, kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman, bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance, mu ce za mu sake ɗaukan wani lodi mu sake lafta wa gwamnati.
Abdul Wahab Muhammad, mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaishe ka Abdul Wahab. Shi ma mai girma Sarkin Ningi yana da nasa ra'ayi kan wannan batu da za mu kawo muku nan gaba in Allah ya kai mu. Yanzu bari mu haɗa ku da wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina, ku jirge gan jami'an tsaro da suka haɗa da ɗaya ɗan sanda ɗaya soja da ya gayyato domin su fafata muhawara akan wannan batu na samar da rundunar 'yan sandan jihohi a can Najeriya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tsaka mai wuya. A yau za mu duba batun ƙirƙiro 'yan sandan jihohi ne a Najeriya, inda ake ta muhawara a kai, wasu na goyon baya, wasu kuma ba sa goyon baya. Kuma a yau muna tare da manya-manyan tsoffin jami'an tsaro na Najeriya guda biyu. Akwai Alhaji Abubakar Tsab, wanda wannan suna ba bako bane a ko'ina cikin Najeriya, domin 'yan Najeriya da gaggawa za su iya tuno irin kokarin da yi wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar Lagos lokacin da yake kwamishina. Baya ga jihar Lagos, ya yi kwamishina a jihohin Osun da Sokoto, Oyo da Abia. Sannan kuma tare da wani babban hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, wanda masanin tsaro ne a Najeriya. Ina maganar Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya. Da yake muna magana ne akan batun kirkiro 'yan sandan jihohi a halin yanzu, idan zan fara da Alhaji Abubakar Tsab, wanda na san kai baka goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi, menene hujjanka na abin da ya sa baka son a kirkiro 'yan sandan jihohi a Najeriya?
Wato in zabi da gaskiya ne, wato Najeriya babban ƙasa ne, ba ku mutane da yawa. In aka samu ɗan sanda ɗaya ne zai wuya a yabin nan ba da tsaro, amma don rashin gaskiyar mutanenmu, don rashin kwaɗayi, rashin haddama, bai kamata a ce mun samu abin nan ɗan sandan state yanzu ba, domin in an kawo za su ɗauki 'yan sandan nan su ci ma mutane mutunci. Kaga da abin da ya faru a Ikiti, da ce fayo shi yana da state police ne, ai ba wanda ya sai shiga abin nan Ikiti, da buke maina da shi ne shi ma zai haka, da samun to maina da shi zai haka. Don yanzu in mun waye nan gaba kuma mun da hakuri da juna a nan gaba wata kila za a iya samu abin nan amma da yanzu da an ci an kawo za ka gani za su mafada kuma yanzu mutane suna maganar restructuring kowa yana maganar restructuring da mutum ta ba su damar samu ƴan sandansu ba zai daɗe ba za a gani su ci ba su bindigogi su train nasu kamar sojoji to beginning na abin nan disintegration ke na kasar nan
na wani Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa na san kai kana goyon bayan kirkiro ɗan sandan jirgi a Najeriya kai kuma menene hanzarinka
to alhamdulillah hanzarina a wannan shine a ra'ayina a yadda abubuwa suke faruwa yau a Najeriya in ka duba irin kashe-kashe da ake yi ga dukkan jihohi na Najeriya abu ne na tashin hankali kwarai da gaske ba wani shugaba wanda zai nada hannuwansa ya zuba idanu ya ga ana waɗannan kashe-kashe ba tare da an dauki kyakkyawan mataki ba mataki kuma shine abinda zai kawo maslaha abinda zai kawo a daina wannan kashe-kashe da sauransu ba wai dan ɗan sandan Najeriya sun kasa ba a'a shine ayi kokari a ga waɗannan jihohi an ba su dama su ma sun kafa jami'an tsaronsu dalili ko shine idan aka yi haka ai za ka ga cewa mutanen nan ba wani shugaba a matsayinsa na gwamna da zai zauna ya nada hannunsa ya ga ana kashe-kashe da sauransu ko don san ransa ya kawo wasu mutane ya goyi bayansa domin ai kashe-kashe
kamar yadda shi ya kuma nan zan dawo gare ka bari mu dinga mai dan abin nan Alhaji Abubakar Tsaf idan na waye ka idan muka duba misali kasashe irin su Amurka da suka ci gaba na biyu akwai kasashe da za a ce kaman sa'annu ko abokanan Najeriya ne a Asia irin su Pakistan da India waɗanda su ma suna da ƴan sandan jihohi idan har Pakistan za ta yi ƴan sandan jiha ranka daɗe me zai hana Najeriya ta samu ƴan sandan jihohi
to su sun waye ba su da hakuri mu ba mu da hakuri kuma ba mu waye ba kowa yana son mulki na ƙasar nan kuma isa garin da mutane suke sata kuɗi mutum da ke sata kuɗi ba su sata kuɗi suna son mulki mulkin da suke so kwasar su kuma mutum mutunci zai da su suna da abin nan mulki kuma a ƙasar nan in kana da kuɗi kana da mulki ka je ka tsaya hanya inda motoci suke wucewa ka hana motoci tafiya to ka isa to irin hannun zamu shiga ciki kenan yanzu in da mun waye muna bin doka sosai ba muna tsoron Allah to in mun samu state police za mu samu dai ba amma mun samu state police yanzu wato muna zuwa disintegration hausa da bai nuna ba to haka ba muna zuwa disintegration
da samu rabuwa
da kamata a yi yanzu ya kamata a duki an sanda da dama a musu training a ba su kayan aiki a duba da lafiyar
za mu zo kan wannan ya kuma da baba kamar ina zo gare ka kamar da nake gaya masa kasashe su a nan Najeriya irin su Pakistan da India suna da yan sanda na jihohi kana ga lokaci bai wada ce tun nan ma duka mu kamar su a nan ne da waɗannan kasashen mun samu nan yan sanda na jihohi
eh gaskiya ne in ka duba su kasashe irin su America irin su India irin su Pakistan da sauransu dukkan ku suna da ƴan sanda na jihohi da sauransu wato abin magana shine a nan tsoron da ake yi kamar yadda shi babban yayana ya faɗa shi commissioner Abubakar Tsaf gaskiya ne in ka duba a yanzu a ƙasar nan shugabanni ba abin da suka sa a gaba illa su wawa su fafakere su sama da faɗi da dukiyar talakawan ƙasar nan wannan na yadda da wannan kwarai da gaske wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsoro a yi waɗannan ƴan sandan jihohi amma kuma har yaushe za mu jira in ka duba yanzu abubuwan da ke faru irin kashe-kashe da ake yi da irin zaman lafiya da ɓata dukiyar jama'a da sauransu to dole ne fa a tashi a tsaya a jajirce a ga an samu hanyar mafita in ka duba misali a Najeriya akwai jihohin da suka yi yanzu ka duba kamar jihar Kano ai sun yi karota sun yi hizba a yau in ka duba da yake a lokacin gwamnatin shi jajirtacce ne Rabiu Musa Kwankwaso ya tashi ya tsaya lokacin shekarau da kuma shi kansa lokacin Kwankwaso sun yi karuta shekaru ya huzba. So in ka duba waɗannan shugabanni sun tashi sun jajirce sun tabbatar an samu zaman lafiya sun tabbatar har gobe kuma waɗannan abubuwa suna aiki kuma mutane sun yarda da su. So haka su ma jihohin nan aka ba su dama suka yi ƴan sanda ina tabbatar maka za a samu bakin zaren.
Kuma ƴan sanda Alhaji Abubakar Sani idan muka duba yadda jihar Kano ta yi hizba daga cewa da ba ƴan sanda ba ne amma suna wani ɓangare cikin aikin ƴan sanda kuma Kanawa da dama a sautari wasu ma sun fi amincewa da hizba ɗin fiye da ƴan sanda domin ni na je rikotar hizba a Kano na ga yadda suke sulhunta mutane kuma suke kawo wato gyara tsakanin al'umma. Kaga wannan hizba ne kullum ba ƴan sanda ba ne. Baka jin cewa inda ce za a samu irin wannan din misali a jihohi zai saukawa ƴan sandan aiki?
To ƴan hizba shari'a suke bi ko suna tsoron Allah suna bin Qur'ani ne. In kana bin Qur'ani ko you will not go wrong. Wannan su mutane ba za su bi wani ko Bible ba abinda muke tsoro kenan. Domin lokacin da nake police a nan a Lagos lokacin da muke da local government police na abin nan na Ibadan su suka kawo tashi hankali har muka samu wasu da cikin yaƙi.
To mun gode malamai. To wannan shine shirin farko ko kuma shimfiɗar farko da muka yi na wannan muhawara da zamu ci gaba da yin tun Allah kai mu a shirye-shiryen mu masu zuwa game da bukata ko kuma asusun bukatar samar da rundunar ƴan sanda ta jihohi a Najeriya. Muna godiya ga su baƙin damu da suka haɗa da tsohon kwamishinan ƴan sanda Abubakar Sam da kuma tsohon kwamandan sojojin jiragen sama wato Ahmed Tijani Baba Gamawa. Kuma musamman shi Hassan Maina Kanada ya shirya kuma ya jagoranci wannan muhawarar da aiko mana daga Abuja. Daga nan Washington DC Aliyu Mustafa Sakwato ne yake muku babbana a madadin su. A huta lafiya.